بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
قال بزر الجمهر: إذا رأيت الرجل يكثر الكلام فاستيقن بجنونه. وقال علي كرم الله وجهه: إذا تم العقل نقص الكلام.
قال بزر الجمهر بزر الجمهر ديا daga cikin wadanda suke makusanta a Nushirwan sarkin Kisra yace: idza ra'aita ar-rajula yukthiru al-kalama, idan kaga mutun yana yawan surutu, kaga ya yawaita zance, ya cika dumi a cikin jama'a, fastaqin bi junudihi, ka tabbatar raja wannan mutumin wawa ne, ba shi da hankali, ba shi da lafiya. Idan kaga mutun ya cika surutu, ya cika dumi a cikin jama'a, ya hana kowa sakat, ya kasa barin jama'a su huta, to ka tabbatar da cewa wannan mutumin kullo shi ba lafiyan takalau ba, yana da kai wata matsala wanda take damun shi. Wa qala aliyun karramallahu wajhahu, Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya girmama fuskar shi, ya darajanta shi, ya kimanta shi da sauran ƴan uwan shi sahabbai. Ali ibn Abi Talib yace: idza tammal aqlu na kasar kalam, idan hankali ya cika, ya zamanto mutum yana da kwai hankali, to shi kuma zancen shi zai ragu. Duk mutumin da ya san cewa idan yayi magana duk abin da zai faɗa da bakansa, to za a yi mai hisabi a kai, kyakkyawa za a sakaita mai, a rubuta mai kyakkyawa a cikin sikelinsa, mummuna za a rubuta mai mummuna a saka mai a cikin sikelin sa na munanan ayyuka, to wannan zai sa ya zamanto yana jan bakin shi, ya kulle shi, ya yi tsit wajen fadar abin da bai dace da shi ba. Duk gurin da bai kamata a ce yayi magana ba, to zai ja bakin shi ya shiru ya gyale, saboda ya san fadar Allah da yace: ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tana aiki a kan shi. Na'am.
وقال المصنف: اتفق لي في هذا المعنى: إذا تم عقل المرء قل كلامه، ويقم بحقوق المرء إن كان مكثرا
وقال المصنف الإمام الزرنوجي ملتاف تعليمي الله تعالى يجعل صدر رحمه يتي: اتفق لي في هذا المعنى، واتو wani baiti ya hadu da ni wanda yake dauke da wannan ma'ana ta Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi, yake cewa: idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aydin bi humqil mar'i in kana mukthira. Ce idza tamma aqlul mar'i, idan hankali na bawon Allah musulmi ya cika, idan ya zamanto mutun yana da hankali, hankalin shi cikakke ne, ba rabi bane, balla kalamuhu, to surutun shi zai karamta. Za ga idan aka zauna a cikin jama'a masu hankali cikin malamai, za ga su shiru suke yi, basu cika yin dumi ba, basu cika yin surutu ba, ba a san su ba da surutu a cikin jama'a. Malam yace: wa aiqin bi humqil mar'i, ka tabbatar da wautar mutum, cewa wannan wawa ne, in kana mukthiran, idan ya zamanto mutum ne wanda yake mai yawan surutu, mai yawan dumi. Mutumin da ya zamanto yana da kwai kwadan harshe, yana da yawan dumi, idan aka zauna cha duk hirar shi zaka yi taji, kafin ka ji wani yayi magana, shi yayi magana da ta kai ta minti 5, idan wani ya amshi magana zai yi bai wuce minti 1 sai gonda 40 zaka ji hallo ya sauko magana shi a ciki, ban dakatar da kaiwa na ba, kana ji ko kaza 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 da sauransu. Na'am.
Wa qala akhar: an-nubu zainun wa sukutu salamatun, fa idza tabta fala takun mikthara, ma inna dimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara.
Wa qala akhar, wani daga cikin mawaka yake cewa: النطق زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا تي النطق زين يم مغانا أدوني idan ya zamanto mutum yayi magana a cikin jama'a anan ne za iya ganewa cewa lalle wannan mutumin ya cancanci a girmama shi ya cancanci a mutunta shi mutumin kirki ne yana da kwai ilimi lokacin da yayi magana za a gane haka sannan kuma idan mutum yayi magana ne in yana nan lafiyar shi kalau to al insanu dan adam yana cikin wato zama lafiya matukar bai bude bakin sa yayin magana ba yana bude bakin sa yayin magana anan ne za a gane cewa malami ne shi ko kuma muna malami ne saboda wani zaka ji ana ta kamba mashi ana malami ne yana da karatu to amma in baka taba jin karatun sa ba zai dinga tsoratar da kai dinga tayar maka da hankali amma idan ka ji karatun shi sai ka ji yanda mutane suke kamba mashi bai kai haka ba zaka ji wani ana cewa ba shi da karatu ba shi da kaza ba shi da kaza shikenan sai ka doke shi a rene yo wata rana sai karatu ya hada ka da shi sai ka ji ashe mutane da suke cewa ba shi da karatu wanda ba su san karatu bane suke cewa ba shi da karatu amma duk wanda ya san karatu ya san wane yana da karatu mun gane da kyau to shine yace annuqu zainun wato yin magana ado ce ga wadanda suke da hankali idan mutun yayi magana wannan magana tashi ita za ta kara janyo mai karamci da daraja idan ya zama to mai hankali ne amma wasukutu salamatu yin shiru kai shiru ka kyale ka ja bakinka ka rife wannan shi kuma cikin sa akwai kubuta daga yin tubatubai ba za a kama ka ba da yin wani kuskure da kai akan magana an gane ko saboda badira akwai magana wanda take riga malam masallaci akwai maganar da take baka yi aunanta ba kawai ka ji ta fito daga bakinka subutar baki to in ya zamanto mutum ya cika yin zance za ka ga cewa yana da irin subutar baki kawai sai ya yi magana daga baya raka nadama yace fa idana baqta idan za ka yi magana fala takum mikisara kada ka zamanto mai kwadan harshe mai yawan surutu mai yawan zance alamanto a kullum in zaka yi magana ka auna ka fadi iya maganar da in ka fade ta zaka kubuta a gaban Allah sannan kuma za ta janyo maka alkhairi amma kada ya zamanto ko ina ka je ka zauna ko wata fada ka je ka baje to anan zaka kosar da mutane zance kai kadai gayya za a ce maka to kada ka zamanto haka yace ma in nadimtu ala sukuti marratan yace tunda nake bun taba yin nadama ba akan shiru da nayi ko da so daya bun taba yin nadama ba bun taba zuwa fada na zauna cikin abokai na nayi shiru bun ce komai ba kuma na tashi na zo gida nake nadama nace me yasa bin yi magana ba ce amma walaqad nadimtu alal kalami mirara hakika nayi nadama ba so daya ba ba so biyu ba ba so uku ba ba so hudu ba fiye da lissafi alal kalami akan magana wanda nayi wato da yawa za ka ga cewa akwai magana da idan ka fade ta sai bayan ka fade ta daga baya ta maka ciwo kai ma kace da ka san haka za ta tafi da ba za ka fade ta ba wato da ka auna maganar ka tauna ta kafin ka fade ta to haka al-Imam Shafi'i shi ma ya fada yake cewa dalibai lokacin da suka ce mishi shurudin ka da kake yi a gurin da ya kamata ka yi magana yana hana maka wadansu matsayi yana hana maka waɗansu darajoji sai yake cewa ni kuma sai na ba su amsa da ce musu dukkan abin da Allah ta'ala ya kaddara zai zo min na alkhairi zai zo min ba tare da na sha wahala ba sai nayi magana ba za a gane cewa ni malami ne ba sai nayi magana ba za a san cewa lalle ni na fahimci mas'ala kaza ba sai nayi magana ba wanda yake nuni akan cewa ni na fahimci wannan guri qalu sukutuka hirmanun faqultu lahum ما قدر الله يأتيني بلا نصب ولو يكون كلامي حين أنشره من اللجين لكان الصمت من ذهب yace da a ce zance na magana ta wanda lokacin da zan fito ta daga baki na ta kasance an tsara ta ne da azuru to da yin shuru din shi kuma na dinari ne ولو يكون كلامي حين أنشره من اللجين اللجين إتتي الفضة نأذر هاني دا أتي ذنشينا لوغة تندى ذن فتد شيدة قباكينا ولا قوليني نأذر ها تولكان الصمت من ذهب دا شرو من يما كان أبشيكم من الديناري تولى ديناري دا أذر ها ونيف كيما ونيف درجة ديناري تاي تاجي dan haka musamman lokacin da wawa ya maka magana a wannan gurin abin da yafi dacewa shine kai shiru ka jale shi idza nabaqa safihu fala tujibuhu fa khairun min ijabatihi sukut idan wawa kidahumi jahili ya maka magana wanda take maras kyau ya ga ya maka magana wanda take mai daci mai ciwo to rabu da shi kai kada ka amsa mishi kada ka mayar mai da martani na abin da ya fa alkhairi daga bashi amsar magana shi shine kai shiru ka rabu da shi shikenan sai ka kashe shi da bakin ciki ya mutu ya je shi kwane na tunani wani na mai magana bai tanka ba na mai magana bai tanka ba to wannan shine gishirin rayuwa din idan Allah ta'ala yana so ya daukaka wata daraja taka shikenan sai ya tallata ta akan harshen mutumin da yake maka hasada aka Imam Suyuti ya faɗa cikin littafinsa al-Itqan fi Ulumil Qur'an idza arada Allah nashra fadilatin duyat ataha laha ala lisani hasudin laula ishtialun nar fi ma jawarat ma kana yurafu dihu ma kana yurafu dihu arfil udi wato wannan sabiya ce ne guda biyu a ƙarshe-ƙarshen littafinsa al-Itqan fi Ulumil Qur'an nashi littafi ne mai kyau bangaren abin da ya shafi Ulumil Qur'an ban karance shi duka ba amma gaskiya na fa'idan tu da wadansu daga cikin bababbuka a cikin littafin na'am
wa mimma yazidu fi rizqi an yaqula kullu yawmin ba'da shaqaqil fajri ila waqti salati subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilayhi mi'ata marratin
mala yace wa mimma yazidu fi rizqi yana daga cikin abubuwan da yake karawa mutun arziki yake habaka mai arzikinsa Allah ta'ala yake sa mai albarka cikin abin da ya samu an ya kula kulle yawmin ya fadi wannan addu'ar a kowani yini ba'dan shiqaqil fajri bayan alfajir ya keto ila waqti salati zuwa lokacin sallar asubahi ya fadi wannan addu'ar mi atamarra so 100 ciccif ce subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده sarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai girma sannan kuma sarki ya tabbata ga Allah ina mai cudanyawa da yabansa astaghfirullah ina neman gafarar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa atubu ilayhi sannan kuma ina tuba zuwa gare shi daga ayyuka wadanda suke na sabo zuwa ga ayyuka wanda suke na alkhairi daga sabo zuwa ga biyayya ga Allah daga shirka zuwa ga musulunci mun gane da kyau wato subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wato ita ce wanda ma yake alaihi salatu wassalam yace kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman kalmomi guda biyu wadanda suke da kai saukin fada a baka amma kuma suna da nauyi a skeli na bawon Allah mune sannan kuma ababan so ne a wajen ubangiji mai rahama shine subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi wanda wannan shine hadisi na karshe wanda al-Imam al-Bukhari Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato rufe littafin sa da shi na'am
wa an yaqula la ilaha illa Allah al-malikul haqq al-mubin kullu yawmin sabahan wa masa'an mi'ata marra
sannan kuma wa an yaqula la ilaha illa Allah al-malikul haqq al-mubin ya fadi wannan addu'a yace la ilaha illa Allah ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah al-malik ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mamallakin mamallaka gabaki dayansu ba wani sarki ko shugaba ko jagaba wanda yake da kai katabus a gaban Allah limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahhar fata'ala allahul malikul haqq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi al haqq ubangiji subhanahu wa ta'ala shine matabbacin sarki sarki wanda yake na gaskiya wanda baya gushewa yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna allaha هو الحق المبين المبين sannan kuma ubangiji tabaaraka wa ta'ala shine wanda yake bayyana wa mutane hukunce hukunce na addinin sa fillah fillah daki daki daya bayan daya yake bayyana musu halali daga haramu ya bayyana musu kyakkyawa daga mummuna ya bayyana musu kwaya daga safuwa ya bayyana musu bera daga shaba da sauransu na'am kulla yawmin akowani ne ya fadu wannan addu'a sabahan wa masa'an 100 marratin ya fadu wannan addu'a akowani ne so 100 ciccif safiya da murece da safe yayi ta so 100 la ilaha illa allahul malikul haqqul mubin la ilaha illa allahul malikul haqqul mubin la ilaha illa allahul malikul haqqul mubin yayi ta so 100 ciccif haka da yamma bayan la'asar har zuwa cikin dare ya karanta ta so 100 shi ma a wannan lokaci wannan yana daya daga cikin sabubban da za su habaka mai arzikin shi ya zamanto Allah ta'ala ya sa mai albarka cikin abin da yake nema cikin dan lokaci kankane Allah ya bashi abin da bai bai wadansu cikin lokaci mai tsawo ba na'am
wa an yakula ba'da salatil fajri kullu yawmin alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illa allah 33 marratan
wa an yakula ba'da salatil fajri kullu yawmin sannan kuma ya dinga fadar wannan azkar wannan zikiri bayan sallar asubahi ta kowani ne ya dinga fadar wannan azkar alhamdulillahi godiya ta tabbata ga sarki Allah wa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah daga dukkan tawaya wala ilaha illa allah ba wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah ya fadi wannan zikiri 33 an gane ko alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah ko subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah ya 33 na'am
wa ba'da salatil maghribi aydan
sannan kuma wa ba'da salatil maghribi aydan bayan yayi sallar maghriba hallo yayi shi so 33 subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah 33
ويستغفر الله 40 مره بعد صلاه الفجر ويكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم
ويستغفر الله سننكما يعني مغفر الوبنجي سبحانه وتعالى 40 مره سو 40 تشف بعد صلاه الفجر بعد صلاه الصباح كافين يتاشي daga masallaci yayi kokari yayi istighfari so 33 astaghfirullah alazima wa atubu ilayhi astaghfirullah alazima wa atubu ilayhi ko astaghfirullah alazima alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi ko allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mustata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta da wannan sayyidul istighfari ce an gane da kyau wa yukthiru min qawli la hawla wala quwwata illa billahi al aliy al azim sannan kuma ya yawaita fadar wannan zikiri wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya koyar da abu musa al ash'ari kamar yadda yake cikin bukhari da muslim zalla ya ce wa abu musa al ash'ari ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna shin kana so in shiryar da kai ga wata taska daga cikin taskoki na aljanna Abu Musa al-Ash'ari ya ce qultu bala ya rasulullah nace kurai ku ya ma yake Allah ba ni labari insha Allah Allah ya ce la haula wala quwwata illa billah wato ka dinga wannan zikiri la haula babu juyawa daga sabon Allah illa billahi face sai da taimako na Allah sai da dafawa ta Allah duk yanda bawaye kokari yayi ta dubara akan ya juya daga hali wanda yake marasu kyau ya koma hali wanda yake kyakkyawa sai Allah ta'ala ya dafa mishi sannan kuma zai daina wannan hali marasu kyau din
na'am
mun gane da kyau
insha Allah
sannan kuma wala quwwata babu karfi akan yi wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya illa billahi face sai da iko na ubangiji sai da dafawar ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana la haula illa billahi babu juyawa daga sabon Allah sai da kariya ta Allah wala quwwata babu karfi akan yi wa Allah ta'ala biyayya illa billahi face sai da dafawa ta Allah Allah ta'ala shine yake karewa mutun daga aikata laifi wal ma'sumu man asama Allah kamar yanda ma'aikaci alaihi salatu wassalam ya fada wato babu asallahu min nabiyyin wala istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu biqanatani biqanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa tahudduhu alayhi biqanatun ta'muruhu bis sharri wa tahudduhu alayhi wal ma'sum man asama Allah
na'am
ngane da kyau illa billahi face sai da taimako na ubangiji al-aliyyi madaukakin sarki al-azimi wanda yake mai girma wassalatu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama sannan kuma da yin salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zamanto kashin bayan abin shine yin salati ga ma'aiki idan ya zamanto mutun yana salati ga ma'aiki to dukkan abubuwan da yasa a gaba zai cimma burin shi akan su na'am
wa yaqulu yawmal jumu'ati 70 marratan allahumma aghnini bi halalika an haramika wakfini bi fadlika amman siwaka
na'am wa yaqulu yawmal jumu'ati 70 marra sannan kuma yana fadar wannan zikiri yana fadar wannan addu'a so 70 ciccif a ranar juma'a daga ketowal alfajr har zuwa fadawar rana yana cewa allahumma aghnini bi halalika an haramika ya ubangiji ka wadatar da ni game da abin da ka halitta mu ya zamanto na wadatu daga waɗannan abubuwan da ka halitta mu an haramika ga barin aikata abubuwan da ka haramta mu wato ya zamanto halak ta ishe ni riga ta ishe ni wando ta ishe ni tufafi ta ishe ni hula ta ishe ni shimfiɗa ta ishe ni shiga ta ishe ni zama da sauransu mun gane da kyau wakfini bi fadlika amman siwaka sannan kuma ya ubangiji ka isar mun bi fadlika da fadlalka amman siwaka ga barin kaskantar da kaina da kuma komawa ta zuwa ga wuninka Allah ka isar mun da fadlalka fadlalka ya zamanto ta ishe ni bana buƙatar komai a wajen kowa kowa indai ba kai bane bana buƙatar komai a wajen shi kai ne mai akwai kai ne mai badawa kai ne mai tufayatarwa kai ne mai ciyarwa kai ne mai arzutawa to Allah ka isar mun da kanka alayhi sallahu bikafin abdahu wa yukhawifunaka bil ladina min duni mun gane da kyau na'am
wa yaqulu hadha sanaa kullu yawmin wa laylatin anta allahul azizul hakim anta allahul malikul quddus أنت الله الحليم الكريم أنت الله خالق الخير والشر أنت الله خالق الجنة والنار عالم الغيب والشهادة عالم السر وأخفى
عالم السر
عالم السر وأخفى أنت الله الكبير المتعال أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا أنت أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أنت الله لا إله إلا أنت الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
نعم سننكما ويقول هذا الثناء ينافدر ونن يبو ده كيراري كل يوم وليلة أكونيني دكون دري daga fitowar rana kafin rana ta fada yayi kokari ya fadi wannan kirari so daya sannan kuma bayan rana ta fada kafin wata ta sake fitowa yayi kokari cikin wannan dare ya fadi so daya kafin alfajir yake to yace anta allahu allah kai ne daya dayan sarki allah al-aziz wanda yake mabuwayin sarki wanda babu abin da ke gagararsa al-hakim sannan kuma kai ne gwani wanda yake mai kyan hikima wanda baya dora komai face dai a gurin da ya dace anta allah kaina sarki allah almalik wato mamallaki mulki wanda yake madawwami sarki wanda yake madawwami wanda sarautar shi ba ta da farko ba ta da ƙarshe alquddus sannan kuma allah kaina tsarkakekke daga dukkan abin da bai dace da kai ba dukkan tawaya da wani aibu ka tsarkaka daga gare su anta allahul halimul karim ya ubangiji kai ne sarki allah alhalim wanda yake mai jinkirin hukuba ga wanda ya cancanci hukuba din shine alhalim wato wanda yake jinkirta ukuba ga wadanda suka cancanci ukubar bayi za su yi tabargaza su aikata sabo sun cancanci ka damke su amma kuma ka daga musu kafa dan su tuba alkarim sannan kuma ya ubangiji kai ne alkarim kai ne mai karamci mai goma ta arziki mai mutunta bayinka wadanda suke masu karanci bayinka na gari la ilaha illa huwa rabbul arshil karim kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul mu'minun fa ta'ala allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim anta allahu khaliqul khairi wash shar ya ubangiji kai ne Allah wanda yake mahalicin alkhairi dukkan abin da alkhairi ne sannan kuma da kishir alkhairi kai ne mahalicin sa wato da sharri da alkhairi duka Allah subhanahu wa ta'ala shine mahalicin sa anta allahu khaliqul jannati wan nar ya ubangiji kai ne sarki Allah wanda yake mahalicin aljanna da kuma kishiyar ta ita ce wuta kai ne ka halitta aljanna ka tanada ta domin ta zamanto gurin zama ne matsugunni ne guri ne na dawama ga bayinka wadanda suke mu'minai bayinka wadanda suka kade ta kada bauta wadanda suka yi maka biyayya a wannan gida na duniya sannan kuma ka halitta wuta domin ta zamanto gida ce wanda ka tanade ta ga bayinka wadanda suke fandararru wadanda suka hada bautar wani da kai saboda ka babbaka su ka ladabtar da su a cikin ta alimul ghaibi wash shahada ubangiji tabaraka wa ta'ala shine sarki masanin abin da yake fake sannan kuma da abin da yake bayyane ka san abin da ya buya daga idanuwan bayinka sannan kuma ka san abin da yake bayyane alimus sirri wa akhfa Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da yake boye sannan kuma ya san abin da yake cikin lungu ya san abin da yake boye da kuma abin da yake mafi buya daga sirra anta allahul kabirul muta'al ya ubangiji kai ne Allah alkabir kai ne mai girma akan dukkan wani mai girma dukkan wani mai kima da daraja almuta'al sannan kuma kai ne wanda ka daukaka akan dukkan wani madaukaki anta allahul khaliqu kulli shay'in kai ne sarki Allah mahalicin dukkan komai wanda wa ilayhi ya'udu kulli shay'in zuwa gare shi ne ma kullu shay'in dukkan komai ya'udu yake komawa ba wani abu wanda ba zai koma ba zuwa ga Allah inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'una anta allahu dayyanu yawmiddin Allah kai ne sarki Allah dayyanu yawmiddin wato mai jeran ranar sakamako wanda kai ne mai yin sakamako a rana ta sakamako ita ce ranar tashi alkiyama mun gane da kyau lam tazal wa la tazal Allah baka gushe ba a baya haka nan kuma ba za ka gushe ba a gaba kana nan daren dakam anta allah kai ne sarki allah la ilaha ba wani abun bautawa bisa ga cancanta illa anta sai kai anta allahul ahadu samad allah kai ne sarki allah al ahadu daya dayan sarki makadaicin sarki as-samadu wanda yake abun nufi da bukata wanda bayi suke nufatar shi da bukatunsu kuma ya share musu hawayen su lam yalid wa lam yulad allah ta'ala bi aiha ba ya dada ba ya da jika ba ya da mata walam yulad sannan kuma shi ma ba a heshi ba ba ya da mahaifi ba ya da kaka shi dallin talne ba shi da kishiya shine walam yakul lahu kufuan ahad walam yakun ahadun ba wani wanda ya kasance kufuan lahu kinene ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wani wanda kishiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala anta allah la ilaha illa anta arrahmanur rahim anta allahu kai ne sarki allah la ilaha ba wani abun bauta bisa ga cancanta illa anta sai kai arrahmanur rahim kai ne mai babbar rahama wanda ta shafi bayinka wadanda suke nagari sannan kuma ta shafi bayinka wadanda suke butulu arrahim sannan kuma kai ne mai rahama ga bayinka wadanda suke mu'mine a gobe kiyama anta allahu la ilaha illa anta kai ne sarki allah ba wani abun bauta bisa ga cancanta sai kai Al-Maliku kai ne sarki mamallaki Al-Quddusu kai ne tsarkakekke daga dukkan abin da bai dace da kai ba Assalamu kai ne ma'abucin kubuta daga dukkan aibabbuka daga dukkan tawaya Al-Mu'min sannan kuma ya ubangiji kai ne mai gaskata manzannanka dangane da abin da ka turo su da shi al-muhaimin, sannan kuma ya ubangiji kene mai shaida ayyuka na bayi, dukkan abin da bayi suke aikatawa akan idan ka suke aikata shi ka san shi 100% ba abin da yake buya a gare ka. Al-aziz, ya ubangiji kene mabuwayin sarki wanda babu abin da ke gagaralka. Al-jabbaru, ya ubangiji kene al-jabbar wanda yake dora karaya. Al-mutakabbir, ya ubangiji kene wanda ka girmama daga dukkan abin da bai dace da kai ba. La ilaha illa anta, ba wani abun bauta abu su ga cancanta sai kai. Al-khaliqu, kai ne mahaliccin bayi. Al-bari'u, kai ne wanda ka kirkirar da bayi, ka samar da su daga babu. Al-musawwiru, sannan kuma kai ne ka suranta halittar su a cikin tukunan mahaifansu, a cikin tukunan mahaifar, a cikin mahaifofin iyayensu mata. Lahu al-asma'ul husna, sunaye kyawawa sun tabbata ga Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi, dukkan abin da ke cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa yana yin tasbihi ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, yana tsarkake shi daga dukkan tawaya. Wa huwal azizul hakim, Ubangiji ta'ala shine mabuwayin sarki, sannan kuma shine gwani mai kyan hikima. Na'am.
Wa mimma yazidu fil umri albirru wa tarkul adha wa tawqiru shuyukhi wa silatu rahimi.
Bala yace wa mimma yazidu fil umri, yana daga cikin abubuwan da suke karawa mutum tsawon rayuwa, Allah ta'ala ya sanya mai albarka a cikin rayuwarsa, ya zamanto ya gudanar da ayyuka na alkhairai da yawa cikin kankanan lokaci, shine albirru, yin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zamanto mutum yana yin biyayya ga Allah. Albirru ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, suna ne wanda ya kunshi dukkan abin da Allah ta'ala yake so na alkhairi kuma ya yarda da shi. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir, da sauran gurare wanda suke magana akan albirru. Aiki na alkhairi shine albirru. To dukkan mutumin da ya zamanto yana aiki na alkhairi, Allah ya ce wa ta'awunu alal birri wattaqwa, ku yi taimaka wa junanku, ku taimaka wa junanku akan ayyuka na alkhairai. To aiki na alkhairi yana ƙara wa mutum albarkar rayuwa. Watarkul adha, sannan kuma daina cutar da bayin Allah, mutum ya bar cutarwa, ya tsame hannun shi daga cutarwa, ya zamanto baya cutar da kowa daga cikin bayin Allah musulmi. Kowa ya kubuta daga harshensa, kowa ya kubuta daga hannunsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi na kwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa. Azamanto baya cutar da su da hannaye da harshensa, sannan kuma baya cutar da su da hannayen shi. Wannan shine musulmi na kwarai. Sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato ka shafa wa mutane lafiya, ka shafa wa mutane lafiya, wannan shi ma sadaka ne a gare ka. Mun gane da kyau. Na'am.
Wa an yaqula
wa tawqiru shuyukh, sannan kuma da mutunta da tijawa, ka dinga ganin da tijawa da kima da daraja, ka dinga girmama su saboda wannan girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu. Shekaru wanda suka fika da shi, wanda yana ɗaya daga cikin dalilai wanda suka cancanci ka girmama su. Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhishabati almuslim wa hamil alqur'ani ghayril ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhisultani almuqsit. Dala ce hakika yana daga cikin girmama Ubangiji tabaraka wa ta'ala ikramu dhishabati almuslim, girmama ma'abucin hurhura wanda yake musulmi. Dukan mutumin da ya zamanto hurhura ta kunno mishi a kansa, to ka kimanta shi, ka darajanta shi, koda ba malami bane, koda ba mai kudi bane, to wannan girmama shi yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala. To tawqiru shuyukh, mutunta malamai da dattijawa, wannan yana daga cikin sabubban da za su kara wa mutum albarkar rayuwa. Amma ya zamanto mutum bai dauki malamai a bakin komai ba, shi ya rena malamai, to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai sanya albarka ba a cikin rayuwarsa, saboda ya rena masoyan Allah, ya rena makusanta Allah, ya rena bayin Allah na gari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kam min ash'atha azbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarahu na'am wasilatu rahim sannan kuma na gaba da sadar da zumunta mutum ya dinga kokari ya sadar da zumuntar da take tsakankanin shi da bayin Allah wato wannan duk wanda ya zamanto yana sadar da zumunta a kullum ita ma kanta zumuntar addu'a take mishi da alkhairi amun wasalani wasalahu Allah wa man qada'ani qada'ahu Allah haka zumunta take cewa ya Allah duk wanda yake sadar da ni Allah kai ma ka sadar da shi ga muradansa duk abubuwan da ya sa gaba Allah ka bashi su amma duk wanda ya zamanto yana yanke ni baya sadar da ni ba ruwan shi da ni to Allah kai ma ka yanke shi daga muradansa dan abin da ya sa gaba na alkhairi Allah kada ka cin mamaye gurinsa ka sa shi a kullum ya dinga yin kunya a kullum a danga mai dariya a kullum ya dinga nadama mun gane da kyau sannan kuma zumunta idan mutun yana yin ta dan kai ba a yi maka wanda kake sadar da zumuntarka zuwa gare shi ba lalle bane sai ya yi maka wannan ba shi bane mai sadar da zumunta ba zalla ce laysal wasil bil mukafi walakin al wasil alladhi idha qada'at rahimuhu wa salaha zalla ce mai sadar da zumunta ba shi bane wanda sai an je mishi da yaji ba sai abokin zumuntarka ya kawo maka zumunci ba sannan kuma kai ma zaka taka ka tafi gidan shi shine wanda idan zumuntar shi ta yanke ya kombi bai hadu da abokin zumuncinsa ba zai tashi ya tafi wajensa ba zai lissafi ba da wane ne ya zo shi daga ƙarshe tsakankani da shi shine ya zo gidana ko ni ne na tafi gidan shi in dai an kombi ba hadu ba kawai zai tafi gidan shi in an kombi ba hadu ba zai kira shi a waya ba zai lissafi ba da cewa wane ne ƙarshen kira dan da shi ni ne na kiraye shi a ƙarshe ko ko shine in ni ne na kira shi ba zan sake kiran shi ba sai ya dawo mun da kira sannan ni ma zan kiraye shi ai ba ni kare bane mai zumunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya ce da shi inna li qarabatan asiluhum wa yaqda'uni wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya wa yusiuna ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya fa qala alayhi salatu wassalam la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aka min allahi dhahirun ma dumta ala dhalik hadithun muslim na abu huraira allah ta'ala ya kare yadda da shi na'am
وأن يقول حين يسبح ويمسي كل يوم ثلاث مرات سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم وبلغ الرضا وزينة العرش والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم وبلغ الرضا وزينة العرش وأن يحترز عن قطع الأشجار الرطبة إلا عند الضرورة
wala yace wa an yaqula hina yusbihu wa yumsi kullu yawmin thalatha marratin sannan kuma ya dinga fadar wannan zikiri a lokacin da ya waye gari da lokacin da ya maraita a kowani yini ya dinga fadar shi thalatha marratin so uku ciccif ya dinga cewa subhanallahi sarki ya tabbata ga sarki Allah mil al mizan cike da ma'auni wato sarki ya tabbata ga Allah daga dukkan tawaya daga dukkan raji daga dukkan aibu cike da ma'auni wa muntahal ilmi sannan kuma sarki ya tabbata ga Allah makura sani na bayin sa gabaki da wa mablaghar ridha sannan kuma sarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala matukar su wannan ta yarda inda yardar ubangiji subhanahu wa ta'ala ta kai ga bayin sa nagari bayin Allah cikakku ta sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wa zinatal arshi sannan kuma da nauyin al arshi sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala iya nauyin al arshi walhamdulillahi sarki ya godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illa Allah ba wani abun bautawa ba saboda cancanta sai Allah wallahu akbar ubangiji ta'ala shine mai girma mil al mizani cike da ma'auni wa muntahal ilmi da kuma matukar sani wa mablaghar ridha da kuma isuwan nan ta yarda wa zinatal arshi da kuma nauyin al arshi mun gane da kyau wa an yahtariza an qati al ashjar ar rataba sannan kuma bawan Allah musulmi ya tsaro daga yankewa bishiyoyi waɗanda suke danyi dukkan bishiyar da ya zamanto danya ce to kada ka dinga yankata kada ka je ka cire ta ga wata inuwa nan ta maina kan jamimiya bayan Allah suna moruwa da inuwar wannan ta maina, to baya halitta ka je ka cire ta. Ko ga wata inuwa nan ta kuka bayan Allah suna moruwa da wannan inuwa din a damuna, suna zama su ci abinci, su huta, su yi kaza, su ajiye ruwansu, amma ka cire ta, wannan bai dace ba. Illa inda darurati, sai dai in saboda larura ne. Idan yayin larura, in larura ce ta bukatar zuwa ga yin hakan din, to ba laifi. Sali kana da kai kan jami'in maina a gidanka, shikenan sai kake bukatar azaru. Kuma gashi ne yayi azaru zat. Kuma kana so ko za ka yi wata runwa a cikin gidanka, za ka yi wani zaure saboda ka dinga shan iska a lokacin zahi, ka dinga dan jin sanyi, ka ji kashi da sauransu. Kaga wannan larura ce, to ba laifi ka kirayo wanda ya iya yankewa wannan azaru ya hudda maka su daidai, babu laifi wannan. Ka sa maina a cikin gidanka ko wata bishiya mai ƴaƴa irin lemu ko gwaiba ko ayaba, sai zamanto gurin kawai ya dace da kai wani gini a gurin za ka yi daki, sai zamanto larura ta kawo a cire shi. Tone shi ma babu laifi a kai saboda larura ne. Ko kuma wata kuka a garaje an su yi hili za a yi gini, sai zamanto kan gurin kuka din nan kusa da nan ne za a yi daki, ita kuma jijiyarta tana da girma, za ta iya bata dakin a kai wannan daki a kan jijiyarta, za ta riga kumbura wata nan ta husa dakin. Shi ma nan larura ce, ba laifi a kashe ta. Kenan sai zamanto dai in dai ba larura ba ce ta bukatar da kai zuwa ga kashewa bishiya wanda take danya, to bai dace ba. Kana bawan Allah musulmi ka kashe bishiya danya, saboda a kullum ana so a yawaita su a cikin bayan Allah, a yawaita su a cikin bayan gari, a yawaita su kuma a cikin gari ruwa, saboda suna ragewa waɗansu abubuwa matsaloli da dama. Na'am.
وإسباب الوضوء والصلاة بالتعظيم وقران بين الحج والعمرة وحفظ الصحة ولا بد من أن يتعلم شيئا من الطب.
وإسباب الوضوء سننكما ينا دا كو باون الله مسلمي يدمنتو ينا دا وقرن تكا الوالا يدنغا ين الوالا تككيا واندبا كوجلا أتكينتا. Kowace gaba ya wanke ta sau uku gababuwan da ake wanke su. Wannan haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisin da yake cikin Muslim, yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sawa Allah ta'ala ya shafe wa bawa kusakurin shi, shine isbaghul wudu. Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Shin kuna so in ba ku labari in shiryar da ku dangane da aikata abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake shafewa kusakurai ta hanyar aikata su, sannan kuma yake ɗaukaka darajoji na bayi ta dalilin aikata su? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce isbaghul wudu'i alal makari, wato cika alwala a lokacin da ba a san yin alwala din, ana cikin hunturun sanyi, tsananin sanyi, ba ka son ruwa ya taba ka, amma in za ka yi alwala ya zama to ka yi ta cikakkiya. Wannan yana ɗaya daga cikin sabubban da za su kankare maka laifi. Sannan kuma wa kasratul khuda ila almasajid, da kuma yawan taku zuwa masallaci. Idan za ka tafi masallaci, iya adadin takunan da za ka yi, iya adadin ladan da za ka samu, saboda din taku ɗaya da za ka yi akwai lada, akwai daraja da za a ɗaukaka maka a aljanna, akwai lada da za a baka, akwai laifi da za a kankare maka. Sai ya zamanto wanda ya taku 50 ya fi wanda ya 45, wanda ya fi 40, wanda ya 45 ya fi wanda ya 40, wanda ya 40 ya fi wanda ya 35 hali zuwa ƙasa, wanda ya 200 ya fi wanda ya 198. Kun gane da kyau? Sai ya zamanto iya nisan tafiyarka tsakankaninka da masallaci, iya ladan da za ka samu, kamar yadda hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yana cikin sahihaini ya tabbatar da haka. A azamun nasi ajran fi salati abaduhum mamshan fa ba'afa abaduhum wallazi yantadiru salata hatta yusalliha ma'al imami a azamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanamu aw kama qala alayhi salatu wassalam. Wassalatu bita'zim, da kuma yin salla bita'zimi da girmamawa, wato shine yinta a cikin jama'a sannan kuma duk wata doka ta Allah subhanahu wataala a cikin wannan sallah kai kokari ka girmama ta ka mutunta wannan doka kada ka doke ta ka mata dokan sa kai narkashi mun gane da kyau sannan kuma wal qiranu bainal hajj wal umrati yana daga cikin abubuwan da suke kara wa mutun albarka ta rayuwa shine yin qirani tsakankanin hajji da umara qirani shine mutun ya doke harama ta hajji da umara a umara da haji a lokacin da ya tafi miƙaci a cikin watannin haji ya doke su a hade an gane da kyau saboda dama ayyuka na haji fuskoki guda uku muke da akwai ifradi akwai tamattu'i akwai qirani wanda qirani a cikin sa ne ake samun irdafi an gane da kyau to qirani wadansu daga cikin malamai suna ganin cewa shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi wanda kuma wannan shine ra'ayin jumhurin malamai a ba wadansu daga cikin malamai irin malaman malikiya suna ganin cewa manzo Allah yayi ifradi ne wadansu kuma suna ganin cewa manzo Allah yayi tabattu'i ne wanda al-imam ibnu al-qayyim cikin litafin zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad to ya kawo maganganu na malamai akan wannan sabani da aka samu na cewa ibadar da ma'aiki yayi ta a cikin haji wata ibada ce ifradi ne ko tabattu'i ne ko qirani ne daga karshe ya rike da cewa qirani ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi wanda ita ce fatawar imamu ahli sunna wal jamaa imamu ahmad ibn hanbal da wadansu daga cikin malaman musulunci wa hifdhu sihhati sannan kuma da kiyayewa lafiya ya zamanto mutun duk abinda zai kare mai lafiyarsa ya zamanto yana kokari ya kiyaye dan abinda zai zamanto ya janyo mishi matsala ga lafiyarsa to yana yin kaffa kaffa da shi duk abin da za a ce wannan idan ka yi shi zai janyo maka matsala a cikin rayuwarka zai kawo maka kalubale a ƙarshen rayuwarka in ka saba da kaza to ga kaza kaza zai iya faruwa game da lafiyarka tana cikin hadari sai da manto ya kiyaye haka nan baya yin sa mun gane da kyau na'am wa yata'budda min an yata'allama shay'an min ad-dhibb sannan kuma ba maka fa ga dalibin ilimi ya dan san wani abu na likitanci babu laifi babu ka dole ne ya san wannan na'am
wa yatabarraka bil athar al wajidati fi tibbi allati jama'a al shaykh al imam abu al abbas al mustaghfiri radiyallahu anhu fi kitab al musamma bi tibbi an nabiy sallallahu alayhi wa sallam yajiduhu man yatlubuhu
sanakuma wa yatabarraka bil athar al warida yadinga nema al barka da al athar wato maganganu da ayyuka wadanda suka zo su daga wajen sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fi tibbi a bangaren abin da ya shafi harkar likitanci allati jama'a ash-shaykhul imam wanda babban malami shugaba abul abbas al-mustaghfiri Allah ta'ala ya dada shi ya tattara su a cikin littafin sa al-musamma bi tibbin nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce da shi wato likitanci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka sunan littafin yajiduhu man yatlubuhu dun wanda ya nebe shi a kasuwa idan ya tafi kasuwar kwari ko ya tambaye shi a internet zai samu wannan littafi din to bayan shi akwai littattafai da dama wanda malamai suka rubuta bangaren abin da ya shafi harkar likitanci na musulunci irin littafin Ad-Dibbun Nabawi da sauransu akwai littattafai wanda malamai suka yi su a wannan bangare din wanda idan ka karanta za ka cewa kaza maganin kaza ne kaza maganin kaza ne kaza yana maganin kaza wanda zaka fa'idan tu sosai game da abin da ya shafi maganin nuka na addini na musulunci ba tare da ka je kama wadansu gurare mun gane da kyau na'am
Alhamdulillahi ala tamam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin afdhalir rusulil kiram wa alihi wa sahbihi al-aimmatil a'lam ala mamarrid-duhuri wa ala mamarrid-duhuri wa ta'aqubil ayami amin
walhamdulillahi wadiyata tabbata ga sarki Allah ala tamam akan cika wannan abin da muka yi niyya da mu zo da shi da wannan aiki mai girma na fusul wanda muka yi magana akan za mu zo da su a cikin wannan littafi namu mai albarka wa sallallahu ala sayyidina muhammadin sira da aminci su kara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad afdalur rusulil kiram wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine mafificin jakadu na Allah wadanda suke da kai karamci da girma a wajen Allah da kuma bayin Allah na gari wa alihi sannan kuma sira da aminci su kara tabbata ga alaye na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahbihi da kuma sahabbai na ma'aiki al'a'immatul a'lam wato shuwagabanni waɗanda suke manya-manyan duwatsu kahohu a ƙasa an gane da kyau al'a'lam su ne wato manya-manyan duwatsu wa min ayatihi jawari fil bahari kal a'lam gane ku dawara kuma ya zo shi cikin suratul rahman al'a'lam kal a'lam da wani abu kamcin sa alama marrid duhuri akan shudewar zamunna wa ta'aqubil ayyami da kuma a bibiyan raneki yau tana bin jiya gobe tana bin yau jibi tana bin gobe gata tana bin jibi da sauransu yanda raneki yau da gobe suke bibiyar juna to haka nan sira da aminci su kara tabbata ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma alayensa da sahabban shi da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako wannan shine karshen wannan littafi namu mai albarka littafin ta'alimi abinda muka yi daidai a cikin sa Allah subhanahu wataala ya sa mu tarayya a cikin ladan sa
amin
abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe wannan takaitawa ce da kuma gajiyawa da kuma kusuri na ilimi namu muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana kusakuran mu
amin
sannan kuma dukkan waɗanda suka ji kusakurai a cikin karatuttukan mu muna bara daga wajen su su gyara kusakuran sannan kuma su nabbahar da mu saboda a karatuttuka na gaba a gyara su malam Allah subhanahu wataala ya ji kansa da rahama Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya haskaka makwancin sa Allah tabaraka wataala ya sa ya zamanto bakusanci ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkaci wannan littafi nashi ko ya ƙara sanya albarka a cikin wannan littafi nashi saboda wannan littafi ya shiga gariruwa da ƙasashe da jahohi da yankuna da tituna da lunguna da masallace da sauransu gabaki da irin a guraren da wato lissafi ba zai iya iyakance su ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kan malumanmu ya gafarta musu waɗanda suke da rai Allah ta'ala ya ƙara tsawaita rayuwarsu wajen yi mishi biyayya sannan kuma ya ƙara amfanar da al'umma da su Allah ta'ala ya ƙara ganar da mu daidai da kuma yin aiki da ita Allah ta'ala ya ƙara ganar da mu kusakuranmu da kuma nisantarsu وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك